This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Tare da sallama a gare ku, Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa ke muku maraba lalle da kamo mu a daidai wannan lokacin. Yau Talata 8 ga watan 9 na shekarar 2015. Da farko dai ga kanin labarai.
To hukumomin girka sun ce dubban yan gudun hijira da ke tsibirin Lesbos na dab da shiga halin kakanikayi yayin da suke jira a tantance su domin danganawa da yammacin Turai. Amurka ta buƙaci girka da ta janye izinin da ta bai wa Rasha na yin amfani da sararin samaniyarta domin shiga Siriya. Har yanzu a kawun kotun nan da ta ƙi amincewa ta bai wa masu auren jinsi guda lasisi na rufe a kurkuku bayan da aka kammala hutun ranar ma'aikata a Amurka.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga hukumar kasuwar hannayen jari ta Najeriya suna nuna cewa an samu asarar kuɗi wuri na guga wuri har naira biliyan 1000 a cikin kusan watanni 3 da suka gabata. Ko me masana ke ganin ya kawo haka?
Rashin wutar lantarki nan ba ƙaramin illa bane akan tattalin arziki, sanan ma da rashin tabbas na ƙasar. Ana ganin za ta iya rabewa, ba za ta iya rabewa ba gashi nan dai, har dai yanzu Allah Ubangiji ya taimake mu aka yi zaɓe, hasashen da duniya ta yi akan Najeriya bai yiwu ba.
Bayan haka za ku ji cewa mazauna wasu unguwanni a garin Maiduguri na kira da gwamnati ta kai musu ɗauki saboda matsalar ambaliyar ruwa da ta shafe su.
Gwamnati abin da muke so yayi, ya tone mana nan batun da ya fi wannan din, ko kuma wannan din ya sa ma'aikata a cire datin da tina keke din, sai kuma ruwan ya tafi.
Muna kuma ɗauke da rahoto a kan dokar hana tallakan titi da gwamnatin jihar Lagos ta yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da 'yan gudun hijira daga Siriya da sauran yankunan da ke fama da rikici suke kokarin kutsawa cikin Hungary domin kaiwa ga ƙasar Jamus da sauran ƙasashen Turai, wasu dubban 'yan gudun hijiran sun makale a ƙasashen Girka da Macedonia ba tare da sanin ranar da za su ƙara gaba ba. Hukumar da ke kula da masu gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan bakin haure 30,000 sun isa Girka, inda kusan 15,000 zuwa 18,000 suke zaune a tsibirin Lesbos, yayin da 7,000 daga Siriya suka isa ƙasar Macedonia ta tsohuwar tarayyar Yugoslavia. Bakin hauren dai na jira ne a tantance su kafin a bar su su wuce zuwa neman mafaka. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya raito ministan wucin gadi Yanis Mozalas yana cewa halin na'i, wato halin ni'asin da ake ciki a Lesbos, na dab da ƙazancewa. Kamfanin dillancin labaran Reuters shi ma ya rawaito cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran neman agajin gaggawa. Tana mai cewa adadin 'yan gudun hijirar da ke ƙetare Bahar Rum zuwa yankin Turai za su kai 400,000 a wannan shekara.
Ƙasar Girka ta ce Amurka ta buƙaci ta janye izinin da ta bai wa Rasha na yin amfani da sararin samaniyarta domin kaiwa ga Siriya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Girka ya ce suna duba wannan buƙatar da Amurka ta gabatar. Amurka na nuna damuwa ne kan rahotannin da ke cewa Rasha na ƙoƙarin girke dakarunta a Siriya. Moscow ta daɗe tana goyon bayan gwamnatin Siriya, kuma a baya shugaba Vladimir Putin ya amince da cewa suna aika wa Siriya makamai haɗe da masu horaswa. Sai dai a makon da ya gabata Putin ya ce an yi hanzari wajen batun aikawa da dakarun Rasha zuwa Siriya. Yana mai cewa abin da yake son a yi shi ne a haɗa dakarun haɗin gwiwa da za su yi yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi. Jami'an Amurka sun ce suna da bayanai da ke nuna cewa an ga wasu sassan gidaje da aka ƙera a wani filin jiragen Siriya, lamarin da wani jami'in Amurka ya kwatanta a matsayin wani shiri da Rasha ke yi na tsunduma cikin Siriya.
To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, ministan tsaron Burtaniya ya ce dakarun ƙasar na duba yiwuwar kai ƙarin hare-haren sama domin yaƙar tsagero a Siriya, wato idan har ana so a daƙile yiwuwar kai hari akan muradun Burtaniyan. Michael Fallon ya yi wannan furuci ne kwana guda bayan da Prime Minister David Cameron ya bayyana cewa dakarun sama na kasar sun kashe wasu mayakan ISIS ciki har da wasu 'yan Burtaniya biyu a wani hari da aka kai a ranar 21 ga watan Agusta da jirgin wato jirgi mara matuki. A cewar Fallon, wannan shine hari na farko da dakarun Burtaniya suka kai, ya kuma ce kasar ba za ta yi wata ba wajen sake kai wani harin domin dakile shirye-shiryen ta'addanci. A baya Prime Minister Cameron ya ce wannan hari ne na kare kai, kuma akwai kwararran hujjoji da ke nuna cewa mutanen suna shirya safarar makamai tare da ba da umarnin kai hare-hare a kan Burtaniya.
A kawun kotun nan ta Kentucky da ta tsallake umarnin da wani alkalin kotun tarayya ya bata na ta ba da lasisi ga masu auren jinsi daya, na ci gaba da zama a kurkuku a jiya Litinin, yayin da lauyanta ke ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar hukuncin da ya sa aka garkame ta. Kim Davis, wacce ta sabunta halayenta a matsayinta na Krista, ta kasance rufe a kurkuku tun ranar Alhamis bayan da ta bijirewa umarnin da aka bata na ta ba da lasisi ga masu auren jinsi daya. Ita dai Davis ta ce amincewa ta ba da lasisin ya sabawa koyarwa addininta. Yanzu haka lauyanta na kalubalantar wannan hukuncin da hujjar cewa yin hakan zai sabawa tunaninta kuma zai zama tamkar bijirewa Allahnta. Sai dai da yake an yi hutun ma'aikata jiya Litinin a duk fadin Amurka, babu wani zaman kotu da aka yi domin duba ɗaukaka ƙarar. Shi dai alkalin kotun David Bonin ya ce za a saki Davis idan har ta amince za ta ba da lasisi ga masu auren jinsi ɗaya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da cewa an samu bunƙasar hannayen jari a Najeriya tun bayan hawan shugaba Muhammadu Buhari shugabancin Najeriya, masu hannayen jari a Najeriya sun tafka babba asara cikin 'yan watannin nan bisa ga rahotanni. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da wasu masu sharhi akan harkokin tattalin arziki.
Ya zama wajibi ga hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ba da diya ga wasu masu hannayen jari da ta tantance cikin kusan 400 dan asarar da suka tafka da ta kai fiye da naira biliyan 2000 daga alkaluman da suka bayyana tun watan jiya. Nasarar hawan Buhari kan mulki da alwashinsa na yaki da cin hanci ya bunkasa darajar hannayen jarin Najeriya, amma jinkirin nada ministoci ya sauko da darajar hannun jarin daga fiye da naira triliyan 11 zuwa triliyan 10. Hakan dai bai rasa nasaba da masu kwakwafin son sani alƙiblar tattalin arzikin sabuwar gwamnatin Najeriya gabanin ɗaukar matakin da ya dace. In za a tuna a labaranmu na baya, asalin makasudin wannan raguwar daraja hannayen jari, in ji jami'a hukumar zuba hannayen jari Ahmadu Manu, shi ne ƙalubalen tsaro.
A waɗanda suka zo don ribar da za su ci kawai, da ɗan wani rigima ya tashi za su kwashe su tafiyar su ne. In sun shigo ɗin, a ɗan samu aiki. Kamar kamfunan sadarwa, ai sun ba da mutane aiki da yawa, duk da cewa ba takamaimai na nan ba ne. Mu ciwon da muke ji kawai har yanzu ba a zo aka sa su cikin jerin kamfunan da muke iya kasuwanci da su a nan Nigeria ba. Shekarun da suka yi yanzu ya kamata a ce hannayen jarin su kamar yadda aka sa su a Johannesburg Stock Exchange, nan ma an sa su cewa 'yan ƙasa na iya saye su saida kan waɗannan kamfuna ɗin.
Shima masanin harkokin tattalin arziki Hashimu Muhammad ya yi sharhi kan wannan asarar da masu zuba hannayen jari a Najeriya suka fuskanta.
Rashin wutar lantarki nan ba ƙaramin illa bane akan tattalin arziki, sanan ma da rashin tabbas na ƙasar. Ana ganin za ta iya rabewa, ba za ta iya rabewa ba gashi nan dai, har dai yanzu Allah Ubangiji ya taimake mu aka yi zaɓe hasashen da duniya ta yi akan Najeriya bai yiwu ba.
Hukumar kula da zuba hannayen jari ta ma karbi wasu koke-koke masu ɗimbin yawa kusan guda 400 na waɗanda suka yi asara, kuma tana ba su diya.
Ba zai wuce tallafi ko in ce taimako da take ganin za ta yi wanda suka yi asara, don asara tana da yawa.
Shin Najeriya ta kama hanyar gyara wannan lamari ko kuma har yanzu dai kuma bayan za a ci gaba da samu?
Kwarai Najeriya ta kama hanyar a farfaɗo da wasu abubuwa ma da yawa, ba ma harkar hannun jari kaɗai ba. Tunda an samu canjin gwamnati kuma shugaban da 200% mutane suna zata masa alkhairi, wanda shi ba dan cin hanci da rashawa bane, so zai kokari duk da za a yi na farko ya ga ya kawo tsaro, hankalin mutane zai iya kwanta, da sauran turama da suke shigowa su zuba jariyan su hankalinsu zai kwanta, za a samu wutar lantarki mai dorewa.
Ba mamaki lamarin ya sauya bayan nada ministoci da shugaba Buhari zai yi a watan nan. Kazalika in lamuran tsaro sun fara inganta, Alhaji Zubairu ba da masu daga guru na da kwarin guyar lamuran tsaron za su ƙara inganta.
Daga wata biyu nan da aka fara harkokin tabbatar da tsaro a wannan area, duk mutumin da yake wurin ya san cewa tsaro ya fara tabbata, kuma cikin ikon Allah Allah ba zai bar bayinsa haka su ci gaba da shan wahala ba. Da talaka da mai kuɗi kowa za a daidaita rayuwarsa, kowa ya san dan ƙasa ne shi, a kare maka rayuwarka da dukiyarka.
Wani lamari a sabon tsarin tattalin arzikin Najeriya shine hana zuba kuɗin ƙetare daga bankunan Najeriya, da babban bankin Najeriya ke cewa hakan wani mataki ne na farfado da darajar naira. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja.
Gaishe da Nasiru Adamu El-Hikaya. Sakamakon ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya a wasu unguwanni a birnin Maiduguri ya haifar da ambaliyar ruwa, abin da ya tilastawa mutanen waɗannan wuraren barin mahallansu. A halin da ake ciki, hukumar ba da agaji ta NEMA ta ba da umarnin jama'ar da ke zaune a wasu unguwannin da su fita. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Irin wannan ambaliya da ya unkuni a irin anguwannin London ciki da Bolori da Gwange Police Barrack da Blablingar Nam da Jajeri da Maiduguri da kuma Gawi Damgari da ma wasu anguwannin da ba su da kyakkyawan magudanar ruwa. Wannan ne da ya sa gwamnan jihar Borno zaga wasu anguwanni daga cikin irin waɗannan anguwa, danganewa idanunsa irin yadda wannan ruwa ya barna, wanda kuma ya musu alƙawarin cewa zai kokarin ganin cewa ya magance waɗannan matsala. To ko ya mazauna waɗannan anguwanni ke ji ne game da wannan ambaliya?
Ajamina.
Ruwan sama ne ko kuma dama yana tawo?
La, ruwan wannan ya cika ruwan sama da sai ya biya shiga, duk muna cikin ruwa wallahi. Mutanen hango har sun shiga suna taya mu kwarfe ruwa.
Yau kwana nawa kenan wannan ba?
Yau abinda tun har an fara ruwa babana. Muna so ya yi mana taimako, ya gyara mana inda muke zama tunda mu ne talakokin shi.
Ko gidaje za su kai nawa ne a wannan yanki
ba? Ana anguwan ba, inda ka bi zaka zagaya wannan gida ya fi 20 wallahi, inda ruwa yake batawa. Gashi na yanzu da ana gani ma za a ji a gani gidan da duk ruwa ya bata. Wani ma makwabtan mu har ba wajen da za su kwana, ta je wajen iyayenta.
Yanzu ga mana kuke kwana tunda ruwa shiga gidaje ku
ne? Ga gidaje wannan makwabtan tana muke kwana, wannan makwabta na wannan har ita magashi kwano ya abin nan. Amin amin.
Shi ma wani magidanci da ke anguwar Umarare yace sun kwashe fiye da shekaru 5 kenan suna fama da wannan ambaliya, musamman ma lokutan damuna.
Can ma ya kai shekara 5 ma yanayin ruwa din kuma muna samu muna tarewa.
Sai kun sa wannan buhu da sake nan.
Mun sa buhu manya wannan mu tare hanya dan ruwa na waje din yana shiga cikin gida.
To gashi kamar akwai magudanar ruwa anan, me yake sa ruwan yana shiga cikin gidanku kuma?
Na daya nan batu din ba a tonewa. Mu ne muna hada kanmu mu sa yara mu suna tonewa, kuma wankin nan batudun zai iya toshe sai an cire shi kan ruwa ya tafi. To na uku nan batudun ya yi kadan ba zurfi, ko mutum ya shiga ba dama ka duba kamar kwalboti wannan, ya za ka yi kallumi a ciki wannan ka ture shi babu shi, ka gani?
Yanzu me kuke so gwamnati ta yi muku?
Gwamnati abin da muke so ya yi, ya tone mana nan batun da ya fi wannan din, ko kuma wannan din ya sa ma'aikata a cire datin da tina ci keke din sai kuma ruwan ya tafi.
Na kuma tambayi shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno Alhaji Nasiru Ali Surundi game da abin da suke yi kan irin wannan ambaliya da kasar yakan akune sakamakon ruwan sama, sai ce gwamnatin jihar Borno ya kafa wani komiti da zai sake duba tsare-tsaren magudanar ruwan.
Da komiti din da za su zo na su yi tsari yadda za a gina wannan ya zama an magance wannan, ba kowace shekara za dinga zuwa ana nema magance ambaliya ba.
Yanzu kamar akwai abin da kuka masa alƙawari na magance wannan akwai wannan nan gaba?
Akwai abin da muka faɗi bisa ga wannan ɗin, haƙƙi ne a kanmu wanda za mu nuna mutane su gane, kuma dama kukan da nake don matsin in aka zo ruwan sama kowa yana fargaba ba iya barci don sa biyu. Wannan abin da za mu zana kuma ita za ta magance wannan, kuma insha Allahu ban ma fargaba za samu nasara nan gaba, ba za a sake kukan wacewan ruwa ba ta tafiya ko kuwa akwai ambaliya wannan wajajen ba.
Alhaji Nasiru Ali Surundi kenan, shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da aka fi sani da suna Busefa, ke bayani game da hanyoyin da za abi na magance ambaliyar ruwa da ya raba jama'a da muhallinsa ya zaka birnin Maiduguri. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
madalla a gaida Haruna Dauda. Yanzu kuma bari mu nausa mai jihar Lagos, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da wata doka ta hana tallace-tallace akan titunan birnin na Eko. To koya wannan dokar za ta shafi masu wannan sana'ar, musamman ma dai ƴan cirani da mafi akasarin su ƴan arewa ne. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin na da ƙarin bayani.
Birnin Lagos dai ya kasance birni ne da ke jan hankalin ƴan cirani, musamman ma dai daga jihohin arewacin Najeriya. Kuma akasarin masu tallace-tallace akan titunan birnin za ka ga sun kasance daga arewacin Najeriya ne. Tunda misalin karfe 5 ko ma karfe 4 za ka ga irin waɗannan masu tallace-tallace na saida kayayyaki da basu wuce na cingam ko alawa ga masu fiya a cikin mota ba, wasu lokuta ma dai har da lemu kwalba da dai kayayyaki na yau da kullum. To sai dai gwamnati ta bayyana irin wannan tallace-tallace da ake yi da cewa yana haifar da gosulo ko kuma cikas ga masu tafiye-tafiye a ababen hawa, tare kuma da barazana ga tsaron al'ummar jihar, abinda kuma ya sa aka kaddamar da wannan doka. To naji ta bakin wasu masu gudanar da tallace-tallace a irin wa'annan tituna a birnin Lagos ga kuma abinda suke cewa.
Sunana Abdullahi. Gaskiya wannan idan aka yi shi ba a kyauta mana ba, domin mun zo ne neman abin da muka ci, an mu ciyar da inda karkashin kasa gare mu a gida. To idan aka ce aka hana, kaga ba a muna adalci ba, don haka muna neman a yi muna alhurma a bari mu nemi abin da muka zo bida, domin mi gari sai da baƙo yake tafiya, idan ba baƙo a gari wannan gari ba gari ne.
To sai dai kuma duk da cewa irin waɗannan masu tallace-tallace na kira ga gwamnati da duba halin da suke ciki bisa la'akari da rashin aikin yi a waje ɗaya, hukumomin a jihar sun bayyana matakin da suka ɗauka da cewa zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kuma kawar da ƴan zaune gari banza. Tuni dai gwamnatin ta fara kama irin waɗannan masu tallace-tallace, kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya shaida mani. Daga wani jiha ka
zo?
Ana kama mutane masu tallace. Kai an taba kama ka?
Na an kama ni ba. 10,000 aka bi bil ne ba.
Dubu na?
10,000.
To kayan ka fa?
Ba samu kaya na ba komai ba.
An kwace kayan?
In yola.
Yanzu ina ka samu wannan kayan?
Yanzu kayan nan dauka ba shi.
Su suka kama ku?
Masu hitowa da mota na ƴan kata-kata haka. Da yawa nan. Su ne amma su ba ƴan kai kayan ba.
To sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin ta bakin manyan jami'an hukumar da ke kula da tsaftace muhalli a jihar Yacitura, sai dai wani jami'i da baya so na ambaci sunansa ya shaida min ta wayar tarho cewa sun ɗauki wannan mataki ne domin kawar da jihar daga ƴan zaune garbanza, tare kuma da tabbatar da tsaro. Yana mai cewa akasarin waɗanda aka kama ɗin ƙananan yara ne waɗanda ba su isa a ce ana ganin su a tsakiyar titina suna gudanar da irin wannan tallaba. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga Halima Jumrau da shirin noma.
Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. A makon jiya, shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi na jihar Borno, Alhaji Abubakar Gamandu Usman, ya ba mu tarihin yankin da tasirin yankin ga tattalin arzikin Najeriya kahin tashe-tashen hankula da kuma hare-haren ƴan Boko Haram su tarwatsa yankin. A ƙarshen bayanin Alhaji Abubakar Gamandu Usman na makon jiya, idan kuna tuni, ya ce amfanin gonan yankin tafkin Chadi ya bambanta da na sauran yankunan Najeriya. To ko meye dalilin wannan bambancin amfanin gonan yankin da na sauran wuraren Najeriya? Shin dausayin ƙasar ne ko kuwa wani abu ne daban?
Duk yawancin wuraren mu a Najeriya sai ka sa taki amfanin gona yake samuwa. To mu kuma yawancin amfanin mu na gona zaka same shi wato ba sai an sa taki ba. Musamman bari in yi maka a gurguje ka gane. Wato akwai albasa. Albasa a Najeriya mun san daman ƙasar Sokoto, wato a jihar Sokoto shine inda aka fitar da albasa a Najeriya. To amma a yanzu nan ƴan shekarun nan da aka zo aka fara gwada wannan noman na albasa a nan Lake Chadi to sai ya zama muna samar da albasa kusan fiye da ta Sokoto din koda ma bata kai ta Sokoto yawa din ba to a dadi wato da kenta din kuma ta zo ta fi ta Sokoto din domin koda an kai wurin sayarwa din ko Lagos ko Asaba ina din da ake kaiwa dai idan aka yi za a ce ina yan Maiduguri saboda wato quality ta ya zama daban ne akwai yaji kuma fatan ta din ma daban ne to kaga albarkacin kasan kenan kuma ne maka magana akan kifin mu ma in ka ci shi dan dano shi zaka ji daban ne da sauran wurare kaga duk in zaka ji zaka samu tarwadan ya ka tankushe shi a gasa idan aka sa kwali kan ayi balaguro ka tafi da wani sai ya zo ya faffashe ya zama gari to amma namu din zaka samu yana da fata mai karfin gaske za a sahi daga nan a cikin motoci har a tafi duk inda za a je a kai a sayar zaka samu bai lalace ba haka amfanin gonan mu da sauransu zaka ga saboda ba taki haka yana yi saboda kasan akwai albarka to zaka ga wato ya zama daban da na wasu wurare haka yadda ake yi din wato sama da shekara 30 noman da ake a Tlachad din nan da yake wato duk yadda aka noma kasar idan ruwa ya janye idan ruwan ya sake dawo ya shiga to shikine sai zama wannan ruwan ya zo da taki domin kada ka manta a baya na ga maka shi Lakchad din ruwan suna zuwa ne daga wasu wurare kuma dukkan su ruwan ruwan sama ne shi kuma ruwan sama da man karan kanshi taki ne da inda ya zuba in ya samu kasa wanda yake mai karfi ce to saboda haka ne ya zama har yanzu mu in dai ruwan zai shigo ya fita to zamu shuka amfanin mu ba tare da taki ba kuma zai zo yayi kuma zaka yi mamaki a cikin Lakchad nan zaka samu mutum daya da hannunsa yana iya noma buhu 1000 akwai mai noma 500 akwai mai noma 100 na masara masara da yanzu in ka shiga zaka samu gashi nan wannan shi rago ne ma zaka ji an ce wani ya noma buhu 100 rago ne ma wanda yake noma buhu 100 a Lakchadi amma 500 1000 samar haka zaka samu ga hannun mutane suna ta nomawa a cikin Lakchadi din kun ba tare da taki ba kun ba tare da taimako bangaren samun kayayyaki na zamani na noma kenan ina nufin tractor ko wani greda da zai zo ya gyara gona da hannu ake yi haka waken mu haka komai da komai in dai ka shiga kasuwanni zaka gani yadda muke samar da wannan abubuwa din wannan abu ne wanda yake sananne ne duk wanda suke zuwa yan buhu da sauransu sun san Lakchadi yana bada wannan amfano ni din da nake gaya maka
to kamar akwai wani tallafi da kuke samu ne daga bangarorin gwamnati wajen bunƙasa harkokin noman ku musamman ma abin da shafi noma da kamun kifi da kuma wannan kiwo da kuke a wannan yankin
to gaskiya kai babban tambaya kuma zan babban bada amsa mu Lakchadi muna da abubuwa 14 amma kuma ba a yi mana guda 4 Lakchadi mu talakawan Lakchadi ina nufin wato Lakchadi gabaki daya bangaren Najeriya mu muna yin ma gwamnatin tarayya ko kuma mutanen Najeriya abubuwa 14 amma mu an gagara a yi muna guda 4
kaman da mai kuke masa
mu muna samar da kifi na daya wanda duk inda kaje kasar nan kasuwar kifi sai kaga kifin mai rigura a ciki na daya kenan sannan duk inda ka je Najeriyan nan zaka ga saniya kuri wanda ake ce mata kuri saniya mai rigura ce duk inda kaga saniya kuri a Najeriya daga Maiduguri ta tafi
ya yanayin ta yake
wato tana da manyan kafofi kuma fara ce sol kuma katuwa ce ba ta da tozo wannan shine alaman ta duk inda ka ganta a Najeriya to ta je bakunci ne amma ainihin ta daga Lakchadi a jihar Borno take tafiya kifi kuma duk inda ka ga tarwada karfasa musku gasu nan da zan lissafa maka su ma sai mun cinye lokacin mu wannan duk inda ka gansu ma daga Lakchadi ne a jihar Borno ake tafiya da su biyu kenan sannan duk inda ka ga albasa mai yaji jajir wannan daga Lakchadi ne a jihar Borno sannan ka ga fara albasa sol mai kyau mai walkiya ita ma Lakchadi ne ana ce mata ma musamman suna muke ce mata yar manguno sannan muna da tattasai wanda muke ce mishi dan damasa duk inda ka ganshi a Najeriya daga damasa ya tafi tattasai ne mai kyau a Lakchadi muke bada wannan sannan muna samar da waton aikin yi a talakawa duk inda ka dauko giyar ka ko gatarin ka ko kwasan ka ko laujen ka ka sheko ka fado Lakchadi to zaka samu abin da zaka yi ko rani ko damuna inda rani ne zaka shiga kama kifi inda damuna ne akwai aikin damuna in ba damuna akwai dai wani aikin da zaka yi wanda zaka ci abinci wannan muna da dubannin mutane baki wanda suke zuwa daga sassa daban-daban na Najeriya suna zuwa cikin Lakchadi domin su amfana wannan daga ciki abin da muke ma kasan gabaki daya domin taimaka ma al'umma sannan kasuwa duk abin da ka kawo zamu saya domin mu me manoma ne masu kama kifi ne makiyaye ne ashe kenan duk abin da ka kawo muna da bukata zamu sayi kuma kai ma ka sai wani abu daga wurin mu ka tafi da shi kaga wannan abubuwa ne wanda muke amfanarwa in ina lissafa maka fiye da shahudin da ga maka ne za a iya samu amma mu an gagara a yi muna guda 4
babbar magana to waɗannan abubuwa 4 ne waɗannan da suka gagari gwamnatin Najeriya daga cikin bukatun manoma da masunta da kuma makiyayen yankin tafkin Chad a jihar Borno Ku kasance tare da mu rana ta yau da izinin Allah ku ji wannan bayani. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chad a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman da wakilin mu Haruna Dauda Bi wanda ya tattauna mana da shi da mai hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sabon farko na haɗin gwiwa ne daga Fatima Muhammadu Gire Adamawa da Yusufu Megami Gombawa jihar Gombe. Suka ce assalamu alaikum muryan Amurka. Ku ba mu dama don Allah mu jinjina wa shugaba Muhammadu Buhari sakamakon kin baiwa mutanen da ake zargi da hannu wajen cin hanci da rashawa matsayin ministoci. Hakika wannan matakin yayi daidai. Isa Lawan Girgir sakataren kungiyar zabi sanka reshen jihar Yobe Nigeria cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Yau take ranan yaki da jahilci amma kuma jahilcin sai yaduwa yake yi kamar wutar daji musamman a arewacin Nigeria. Don haka kalubalen ku gwamnatocin arewa. Shi kuwa Alhaji Umar Forever Gashuwa cewa wannan rana da hukumar bunƙasa ilmi da kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya da ta ware domin yaki da jahilci a duniya yayi daidai da fatan al'ummar duniya za su yi farin ciki da wannan rana da kuma bunƙasa ilimin su. Assalamu alaikum VOA Hausa, inji Sabiola Sa'idawa Gashuwa. A madadin direbobin manyan motoci muke Allah wadai da matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na hana zirga-zirga manyan motoci da rana. Don haka muna kira ga kungiyar union ta kasa da ta gaggauta kalubalantan wannan batu a gaban kotu. Sai kuma wacce ta fito daga Muhammadu Mai Kayamiya Oji Quarters Gombe inda kace yau ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yaki da jahilci a duniya amma sai dai mu kan kasashen Afirka ban ma san ana yi ba ganin yadda ba a kula da mutanen da ke karkara. Daga ƙarshe sai wacce ta fito daga Iliyasu Muhammad Tungar Bako kace tilas ne a jinjinawa kasashen Austria da Jamus da suka karbi yan gudun hijirar kasashen Larabawa cikin karamci.
To madalla kafin mu karkare shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
To kun ji cewa yayin da yan gudun hijira daga Siriya da sauran yankunan da ke fama da rikici suke kokarin kutsawa cikin Hungary domin kaiwa ga kasar Jamus da sauran kasashen Turai, wasu dubban yan gudun hijira sun makale a kasashen Girka da Macedonia ba tare da sanin ranar da za su kara gaba ba. Hukumar da ke kula da masu gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan bakin haure 30,000 sun isa Girka, inda kusan 15,000 zuwa 18,000 ke zaune a tsibirin Lesbos, yayin da 7,000 daga Siriya suka isa kasar Macedonia ta tsohuwar tarayyar Yugoslavia. Bakin haure dai na jira ne a tantance su kafin a bar su su wuce zuwa neman mafaka. Girka ta ce Amurka ta buƙaci ta janye izinin da ta bai wa Rasha na yin amfani da sararin samaniyarta domin kaiwa ga Siriya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Girka ya ce suna duba wannan bukata da Amurka ta gabatar. Amurka na nuna damuwa ne kan rahotannin da ke cewa Rasha na kokarin girke dakarunta a Siriya. A yau Talata, ministan tsaron Burtaniya ya ce dakarun ƙasar na duba yiwuwar kai ƙarin har-haren sama domin yakar tsigeru a Siriya, wato idan har ana so a daƙile yiwuwar kai hari a kan muradin Burtaniyan.
Masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Da suke yau ce ranar yaƙi da jahilci ta duniya, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani za a ci gaba da yaƙi da wannan matsala ta jahilci a ƙasashenmu musamman ma na Afirka. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu ta yau Miss Nashwan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.